a cikin sahih muslim da musnad imamu ahmad da littafin abu dauda da imamu nasa'i da imamu abubakar al-baihaqi duka sun fitar da wannan riwaya karanta littafin irwa'ul galil na al-allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah a lamba ainihin hadisi na 1100 da lamba 80 da lamba 58 warawa muslimun hadhihi al-qissa wa lafzuhu fiha al-imam muslim ya fitar da wannan qissa amma shi ga lafazin sa yace anna rasulullahi صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع منزل الله ياتي لثوبان أيكن حج بنقواناني أصلح هذا اللحم كجارة من ونن نام قال ياتي فأصلحته سينا جارة شما أنا يشن ياشي يبوسد شي يكل شنسا أكا نتيت ياشي أكا جارة فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المجلس ربو النام أني وندا aka taho da shi daga hadaya a can Mina a aikin haji manzon Allah bai gushe ba yana cin wannan nama har aka zo ainihin wato kasar Madina yana ci wa kana rubama qassama luhum alhadi wa rubama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance wani lokaci da kanshi ya karaba naman hadaya wa rubama qala wani lokaci kuma yace man sha'a iqtada wanda ya so ya yanka kowa ya yanki abin da zai iya kamar da Bukhari da Muslim suka fitar da riwaya daga haka daga ainihin wato abin nan sahabi Abdullahi dan Qurat yace fa'ala hadha wa fa'ala hadha ko dai ya raba da kanshi ya raba ya ba kowa abin da Allah ya cishe shi ko kuma yace kowa ga wuka nan ya yanki abin da yake bukata wastudilla bihadha ala jawazin nuhba an kafa hujja da wannan akan halaccin annuhuba shine mutane su dauki abu gwargwadon bukatarsu a saka wawa shine ma'anar nuhuba akan halaccin sa wawa abu namu ne duka ce to kowa ya diba haka dole wani zai foni diba kamar idan abinci ne wani zai foni ci ma aka bin da aka tara tarin shinkafa anan kowa da buhun shi da ma'aunin shi aka ce kowa ya diba ala wani dibutiya biyu wani buhu biyu zai diba saboda sauri da nauyin mutane da karfin su ba dai bane to wannan ya halasta idan akwai abu wadatacce ya halasta abu kowa ya diba gwadon bukatar shi ya halasta sannan fi nisari ga abinda aka baza shi fil ursi kaman a wajen biki idan za a yi walima sai a yi annisar shine abinda yanzu a zamanance ake cewa buffet ko serve yourself abu abinci kowa ya ɗebi da kanshi yadda yake a manyan bukukuwa to ya halasta za ka ga nan za a gane kowa iya haɗa masa ko ƙana'arsa yara gaskiya da ake bi a gane psychology mutane to ya halasta buffet za ka je ka ga 'yan gayu 'yan boko in suna biki ko ana wani taro sai a jera tebura ga su nan abinci ya fi kala 100 wani za a jimu sai kuma aje kwanuka a gefe da cokula da wukake kamar za a yi tiyata ce bismillah kowa ya ɗiba wani zai dinga bi yana diba kamar zai bude abin na restaurant to wannan ya halasta shine annuhbatu fin nisari in kuma mu ne na a talakawa da ake yi a talauce aka zo gun walima haka to a bar abincin gayi nan kowa ya diba da kan shi ma nisar to ya halasta amma da sharadin ya zama zai wadata tun asali dan manzo Allah yana yin haka ne a wuraren da abincin saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi karfin ka kai kanka wani zai ci ya ci ya kwasa ya guziri kuma abincin yana nan amma irin wannan yanayin da za ka kawo abinci ma da ganin yawan mutanen ma ba zai kai ba kuma mutane suna fama da tsohuwar yunwa ta riga ta gama huda su to anan za a duba maslaha ne zaka tun farko kowanne a saka shi a cikin kwano tafi da gidanka da ake cewa take away ko da ka zo kai a mika ma dan wani ba ka ba yanzu zaka ga an fara da malmala rabin abincin a zubar da shi rabi kuma su jika jikin su da manjan wani zaka ga rigar shi ma ta angwayen zai ja ta haka kawai ya zuba a ciki Allah ya gafarta mala albani rahimahullah tun za a bude karatun Bukhari yanzu shekara nawa kenan tun wajen shekara 10 kenan yanzu tun a lokacin ma da sauran hayyacin mutane yayi wata magana da aka ce za a dafa abinci a Amerkas wasu suna cewa abincin da yawa yace jama'a mutane ba suna jin yunwa ba ku bari a dafa abincin nan ya isa to abincin nan ko sai da aka neme shi aka rasa za haka za ga allodo mutun dama wani rabban da ya ci abinci irin haka ta ranar sallar bara wata gida zaka in ya ci sai ya kara dan ba dole ya samu haka kullun ba to a take shi dai annuhbatu fin nisari fil ursi wa nahwihi ya halasta a ainihin wato yi annuhba ayuwawa da manzo Allah ya ce musu a cikin riwayar Muslim dunakum fantahib ga ku gashi kowa ya diba wani mutum a yanzu ka ce mutane ka za ka ga aiki ko lokacin sabai kaga su suna da kan gado suna da tawalu suna da hankali ba irin mutane yanzu bane da haka dole sai an duba wasu qawaid amma turatul linnasi min al-aqdiya bi qadari ma ahdathu min al-fujur budan wannan yana nuna halasti fil umum bai nufin sunna kawai na an ji walima ce a to ai an ji hadisi a cikin muslim a bazawa mutane kawai kowa karfin shi kwace shi a zai bayu zuwa ga kuma wata cutarwa to da haka dar'ul mafasid ko muqaddamu ala jalbil masalih wannan sakawa da ake a take away na roba ana ba mutane yafi zaman lafiya jama'a ko kuma a gama saka shi a plate a aji kowa in yazo ya tsaya baki kofa a mika mai kai ya shigo cikin ɗakin ma yes kai ya shigo cikin ɗakin yanzu ƴan boko da yake su dama kuma keke da keke ne in ka je wajen biki yadda suke sai a dauko ma masu ba da abinci ma za ka ga wasu lokaci ma wasu arna ne ma ba ruwan su third party ne tikiti kawai za a baka in suka baka su ɗaya ba ruwan su da kai dan abincin su a lissafe yake cewa za su ba da abinci plate 100 kaza ba ruwan su babu mutunci babu sanayya kowa plate ɗaya ko za su bashi kaga irin wannan yafi hankali kwanci sai ka cika sauran ka sha ruwa yau ka cike da ruwa ko dama cewa kai ai ciki kakka cika shi kyal din nan da mutane suke kana numfashi sama sama ka dinga ci sada sada to a takeice dai ya halasta fil jumla wa furrika bainahuma bima la yatabayyanu bima la yatabayyanu aka kuma raba tsakankanin su da abinda ba zai bayyana ba bambancin da bai da wani yawa da sanda aka yi haka bambancin da zai faru zai zama ainihin wato da sanda aka rarraba wa mutane zai zama bambancin bai da yawa in za ka raba mutane abinci yanzu in dai ba skilli za ka saba dole na wani zai fi wani yawa dole na wani zai fi wani jin miya ko yawan nama ko makamancin haka to kaga tunda ba skeli ne na au za a saka babu ne fi dan an samu wani dan bambanci tsakanin abin da aka bawa ne da abin da aka bawa ne ya kamata mata musamman su san wannan idan mutumin da yake da mace fiye da daya su mata a gunsu wannan abin fitina ne wance an bata kaza wance an bata kaza sai ta ga cewa awan na wance ya darana ta koda da yayi ne sai ta dauka wa wannan zalunci ta fara jawo maka wasu hadisai cewa za a tashi ranar alkiyama fuska babu nama dama an ce azzalime za su yi a ƙarshen duniya kaza 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 ba haka bane ya kuma ta faslun wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallama zabu hadi da umra inda almarwa ya kasance a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana yanka dabbar umara a marwa ma'ana in ya tike a sa'ayi na ƙarke kenan ya gama umara wanda daga nan sora aski ko sai sanya kayan gida to anan yake yanka ta aga wannan shine abin da aka ce mutane ba su yi galibin wanda suka je umara ba su taba ganin wannan to dai sunna ce wa hadiyul qirani hadaya qirani kuma biminan yana yanka ta ne amina da zaran ya gama jifa na ifada jifa na farko na jannatul aqaba to anan yake yanka ta wa kadhalika kana ibn umara yaf'alu haka abdullahi dan umar ya kasance shi ma yana yi wa lam yanhar hadiyahu sallallahu alaihi wasallam qattu illa ba'da an halla manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dai bai taba yanka hadayarsa ba illa ba'da an halla sai bayan da ya warware haramarsa ya fita cikin hillu shine kaga yayi jifa a aikin haji kenan to ko kuma yayi tawafi yayi sallah a maqamu ibrahima sannan yaje yayi sa'ayi har zuwa na bakwai ya tike a marwa ya warware alƙawarin da yawa Allah to sannan sai yanka dabba walam yarhu qabla yawmin nahari kuma a ainihin aikin haji bai taba yanka hadayarsa kafin ranar sallah ba wala ahadun min as-sahabati albatta da dai wani sahabi da dai bai taba yanka dabbar hadayarsa kafin ranar sallah ba walam yanharhu aidan illa ba'da tulu'i ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yanka dabbarsa ba sai bayan rana ta fito wa ba'da ar-rami kuma sai bayan yayi jifa fa hiya arba'atu umurin murattabatun yawman nahari wasu abubuwa ne guda hudu a jere ranar sallah ga ma'aikacin aikin haji awwaluha abu na farko ar-rami zai jifa a ainihin aqaba thumma naru sannan yayi yanka thumma alhalaqu sannan yayi aski thumma tawafu sannan yayi tawaful ifada wa hakaza rattabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah ya jeranta su jifa yanka aski tawafi walam yurakhis fi an-nahri qabla tulu'i ash-shamsi albatta da dai bai taba halasta wa wani yin yanka kafin fitowar rana ba da dai wala raiba anna zalika mukhalafun li hadi malai yace babu shakka akan wannan ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hukumuhu hukuncin wanda ya yanka layyasa hadayarsa cikin dare ranar daren sallah hukumul udhiya idha dhubihat qabla tulu'i ash-shams hukuncin sa daya yake da layya wanda aka yanka kafin ranar sallah ranan jajibari da asusuba ko da dare saboda ka kosa ko za a imamiyar sallah sai kai marmaza ka yanka zamu zo mu ji a gaba cewa ya zama naman sallah kawai daya yake da naman kakkawa na ginsami babu ladan layya amma akwai hadisi ko da yake mawdu'i ne ma ba ma dhaifi ba game da hukuncin yanka dabbal layya a sauran kwanakin amma da dare ma'ana yau sallah sai kuma dare yayi daren 11 kenan ko da daren 12 da daren 13 ko ana yankawa ko sai da rana kawai hadisi ya zo akan cewa ba a yankawa da dare amma bai tabbata ba amma malamai sun istinbati kamar da zamu zo mu ji a gaba a matsayin ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbi aka ce ayyam wuni kenan ko meye wuni da yawa da Hausa wunai kenan za a ce wuni dai ma'ana ranaku jazakumullahu khairan ranakun zaman mina ranakun ci ne da sha to kenan a ranaku ake yin yankan sai wasu kai wannan istinbatin suka ce eh a ranakun amma wasu malamai kuma suna ganin ranakun ai suna hada ne da dararrakin hasali ma dare na gaba da rana a cikin lissafin kalandar musulunci zaka suke ganin babu laifi koda da daddare ne za a iya yankawa ma'ana idan ragonka bai zo hannu ba ranar sallah har sai da rana ta fadi zaka yanka shi da wannan daren koko sai gari ya waye a malikiya sai gari ya waye rana ta ƙara fitowa za a ci gaba da yankawa daga nan har zuwa faduwar rana amma dalilan da ake kafa hujja da su basu tabbata da haka mutum zai iya yankawa koda da dare ne wallahu ta'ala a'lam ina fata mun gane wannan irin waɗannan qadaya ne da suke ijtihadiyya ikhtilafiyya babu wani rikici akan su la mashanata fiha babu wani rikici ko fitina akai abin da yake so ya zama ka yanka a cikin waɗannan kwanakin 10 11 12 13 Allah mu ji hadisi karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim game da cewa kwanakin yanka layya shine yawmun nahari wa thalathatu ayyamin ba'dahu ranar sallan da kuma kwanaki uku bayan sallah ba kamar yadda mu a nan ƙasa a ladance muke ɗauka ranar sallah da kwanaki uku tare da ranar sallah ba kaga mun kale rana ɗaya kenan ina fata mun gane wannan to hawana ran da aka kale ra'ayin yanka a cikin ta ita ce washegarin hawan daushe ra'ayi da Hausa da kowa zai gane washegarin hawan daushe ko za ka yanka layya in baka samu ba sai ranar wallahu ta'ala malam ya ci gaba da cewa su sai ce fasdul ga wata gaba wa amma hadihu fil adahi dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil adahi game da ainihin layya jam'i ne na udhiya ana cewa udhiya ana cewa kuma adhiya ay ma ainihin alhamza fataha adhiya ko kuma udhiya jam'i shi kuma shine adahi layya wato dabbar da mutum ke yankawa ga kanshi da mutan gidansa a ranar 10 ga watan Zulhijja da nufin ibada ga wanda bai je aikin haji ba bayan limamin garin su ya yanka fa innahu sallallahu alaihi wasallama lam yakun yad'u al-udhiya manzo Allah da dai baya barin ainihin layya bai fasa layya duk shekara sai yayi wa kana yudhi bi kabshaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin layya ne da raguna guda biyu wa kana yanhuruhuma ba'da salati al-eid yana yanka su ne bayan sallar idi
wa akhbara kuma ya bada labarin cewa anna man zabaha qabla salati falaysa minan nusuki fi shay'in, wanda di yay ganganci ya yanka kafin ayi sallah, kafin liman ya yanka nashi, wannan baya cikin ainihin layya, wa inna baya cikin ibada, wa inna ma huwa lahamun qaddamahu li ali, ya dai saman ma mutanen gidan shi nama. Haka yabo a cikin ainihin hadisin Barau dan Azib wanda ke cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim. Hadha alladhi dallat alayhi sunnatuhu wa hadiyuhu, wannan shine abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa ta nuna. Lal itibaru bi waqti as-salah wal khutbah, ba wai kirdadan lokacin sallar da lokacin khutba ba, a sai in an yi sallah a aikace, ba za ka ce kawai tunda dai an sanar za a yi sallar idi karfe 9, to sallar idi kuma sai ka yi kiyasin ba za ta wuce minti 20 ba misali, to da sallar idi da huduba da yanka da komai sai ka ga aito ya kai a ce dai zuwa 9:30 da an gama ku 9:30 nayi sai ka yanka ragonka, to dai ba na fata mun gane shine kaga yanzu kai ne da kirdado da me za a ce da kiyasi da kantafi, amma sai in an yanka a aikata an yi sallah dan ta yi wani uzuri ya hana a yi sallah a lokacin da aka fara. Na'am. Kware da gaske wanda ke da uzurin da bai je sallar idi ba, to ba zai yanka kawai da tunanin yanzu ina sa ran lokacin yanka yayi ba, sai wanda suka je idi sun dawo da labarin cewa an yi sallar idi kuma liman ya yanka, wannan shine tsantsar karatun. Yes, sai in an samu labari ba wai kawai kirdadan lokacin da ake sa ran za a yanka ba, to wannan kuma zai kawo wata mas'ala irin yadda muke da masalatan idi da yawa, to ne za ka auna kenan. Duk wanda ya sauka za ka yi aunawa da shi, duka limaman musulmai ne, babu kuma wanda liman da za a ce limami ne shine limamin limamai, kowane masallaci independent ne, so to say kowane masallaci independent ne ko, kaga in kai ka je sallah limamin masallacin ku da yanka sai ka auna da shi, idan baka je ba makwabta da sauransu kamar yadda aka ce mutanen da ba su da masallatan idi za su yi aiki da masallatan da ke kewaye da su, ko ƙauyuka ko garuruwan da ke kewaye da su, dabaran sun samu labarin a gari kaza mafi kusa an yi sallar idi sai su yi ainihin yankansu, amma ba wai kirdadan lokacin ba, kare mu gane bambancin kirdadan lokaci da kuma tabbacin an yi sallar. Na me kake so ka ce mallam? Na'am. Sai sun je sun yi mene? Ok, za su yi sallar idi a garinsu, amma ba za su lanka layyarsu ba har sai sun ji labarin, misali a ce sarkin Zazzau ya yanka nashi, ko limamin sarki ya yanka nashi, ba sai ne suka samu wannan ba gaskiya. Inda har suna ganin sallarsu ba ta inganta ba da su zuko su yi a na sarkin kawai shi kenan, ba sai ne suka samu. Inda limamin su yanka ba wanda ya na su yankawa, limamin shi ne jagoransu a yi. Wallahu ta'ala a'lam. Saboda yanzu garuruwa sun yi yawa ne, yawan ya kai ya kawo, shi sa mutane suke ganin cewa kamar waɗannan ba garuruwa ne masu zaman kansu ba, kamar anguwanni ne, duk waɗannan anguwannin a irin da suna matsayin gari ne. To malam ya ci gaba da cewa sai ce hadha alladhi dallat alayhi sunnatuhu wa hadiyuhu lal itibaru bi waqti as-salati wal khutbah bal bi nafsi fi'liha, da aikin da aka aikata din. Wa hadha huwa alladhi nadinu Allah bi, ibnu qayyim yake cewa mu da wannan muke bautawa Allah. Wa amaruhum an yadhbahu al-jar'a min ad-da'ani was-saniyya mimma siwahu wa hiya al-musinna. Annabi alayhi salatu wassalam ya ainihin wato ya ba su dama su yanka al-jar'a min ad-da'ani, su yanka ainihin yar batala daga cikin raƙuma, ita ce wata shekara aƙalla ta shekara 2 zuwa 3 ta zama budurwa ita ce ake iya yankawa kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito wal saniya mimma siwahu da kuma yar shekara wata shiga shekara ta 2 mimma siwahu a cikin abin da ya wannan cira kuma shine tumaki da awaki kenan tinkiya da akuya da rago da bunsuru wannan sai an samu shekararre a tabbatar ya shekara akwai hadisi wanda yazo a cikin littafin sahihu muslim wanda yake nuna cewa wani hadisi sananne da kowa zai iya ainihin wato ba da labarin sa na Jabir dan Abdullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadbahu illa musinna illa an yu'sara alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-da'an kar ku yanka sai wata shekara sai in ba ku samu ba to kuna iya yanka wato yar batala a cikin akuya yar batala akuya ita ce yar wata 6 wanda bata kai shekara ba wannan hadisin dinda yana cikin sahih muslim amma da ifi ina ba ta mun gane wannan akwai ana ta Abu Zubair al-Makki daga malaman hadisi dakka ba mu muka faɗi wannan ba jama'a malamai ne suka faɗa cewa hadisin riwaya ce take wannan ƙarin yana daga cikin shawaz al-Imam az-Zahabi rahimahullah Abu Abdullah na daga cikin malaman da suka fara ishara zuwa ga wannan matsalar ta wannan hadisi kamar yadda yake faɗa a cikin tarjuma Imam Muslim a cikin Siru A'lamin Nubala cewa akwai wasu hadisai a cikin sahih Muslim waɗanda bai rantsu da su ba sune ire-iren waɗannan ana ta Abu Zubair Muslim Ibn Tadrus Al-Makki daga Jabir dan Abdullah wanda wannan rauni ne daka daga baya aka zo aka samu wasu malamai suka iya ainihin jur'a suka tabbatar da cewa lalle wannan waɗannan hadisai ta haƙiƙan to ba su tabbata ba amma baka ga akwai wasu mazahibu kaman Hanabila suna aiki da wannan cewa ana iya yanka akuya yar wata 6 to a yanzu a zamanance jama'a shin ko za a iya yanka irin waɗannan hybrid dabbobi waɗanda a wata 3 ma sai su girma su kai yan shekara magana mafi kusa da gaskiya shine ba za a yanka su ba sai sun shekara dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haddin shekara ba wai girman jikin ba inda akwai raguna da sauran dabbobi waɗanda ake su na gidan gona hybrid ne za a musu allurai a ba su abinci mai magani lokaci kankani ba wai kazaggi turawa kadai ba ragon turawa za a iya cewa kenan ko ragon turawa nan da nan kawai zai habaka yayin shirgege kamar dan shekara 6 amma kuma dan wata 6 yadda kaga dai ana yin kaza yar sati 3 sati 4 yanzu akwai ma inda ake yin kaza yar kwana 7 ma yes a inda ake hybrid din da gaske kwana 7 ta isa ci ko kajin da mutane suke ci amma kaga je ka bincika ka ji labari dai yan mako guda ne kawai chemical ne ko mutane suke shikawa cikin su Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa warwaya anhu annahu qala kullu ayyami tashriki zabhun arwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa kullu ayyami tashriki zabhun duka kwanakin shanyen nama kwanakin yanka ne al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da isnadi sahihi duk da yake akwai wasu malamai kamar su al-Imam ainihin wato az-Zailai a cikin nasbur raya wanda suka tattauna game da isnadojin hadisan amma dai bil majmu'i turuq waɗannan hadisai waɗannan ruwayoyin da suka zo da haka sun tabbata lakinna al-haditha munqati'un la yathbutu wasmu kaji shi ma ga magana yace amma dai hadisin munqati'i ne wasalin shi be hada shi be tabbata ba saboda a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Sulaiman ibn Musa shine mai riwaya daga sahabi Jubair dan Mut'im wanda kuma tsakanin su akwai gibi bai tabbata ba tsakanin su to an samu kuma ainihin wato Ibn Hibbana da Imam al-Bazzar su kuma sun fitar da hadisin ta dai wannan hanyar daga Sulaiman dan Musa sai ya ce daga Abdullahi dan Abdurrahman dan Abul Hasan daga Jubair dan Mut'im to sai aka samu amma shi ma Ibn Abil Husain din bai gamu da Jubair dan Mut'im ba shi ma saduwar sai wannan ya nuni zuwa ga cewa ashe asali ma ibali ne ba in kaza'i bane to malamai dai suka je suka kai suka kawo amma an samu wasu shawahidu wanda suke karfafa magana da ayyukan magabata Ibn Adi ya rawaito wani shahid da isnadi mai rauni wanda ke iya ƙara wannan magana ƙarfi, sannan ayyukan sahabbai da tabi'ai da makamantansu, wanda zaka samu riwayoyi game da su a cikin tafsir Musannaf na Ibn Abi Shayba, suna nuna cewa ana iya yanka a duka waɗannan kwanaki. Wa amma nahyu an iddikhari luhumil abahi, dangane da hani da manzon Allah yayi na cewa a daina ajana mallayya fawqa thalathin, fiye da kwanaki uku, fala yadullu ala anna ayyamadh dhabhi thalathatun faqat, wannan bai nuni izuwa ga cewa kwanakin yankan uku ne kadai, a mun ji kwanakin yankan hudu ne, mun ji kuma cewa wannan hani din ya an yi naskh din shi, kamar yadda tabbata daga hadisin Buraida wanda al-Imam Muslim da Abu Dawud da al-Imam Nasa'i suka fitar, manzo Allah ya ce na hana ku ziyarar kabari, yanzu ku ziyarci kabari, na hana ku ainihin ajiye nama na layya fiye da kwana uku, yanzu kuna iya ajewa, na hana ku shan tsimi, yanzu kuna iya sha, matukar bai burkice ba, matukar wato bai fermenting ba, bai tsumu ba, ana iya sha. Yace wannan da aka ce kwanaki uku ne aka hana ajiye nama, to bai nuna kwanaki uku ne kawai kwanakin yankan. Fala yadullu ala anna ayyama dhabi thalathatun faqat, li anna al-haditha dalilun ala nahyi dhabi an yudakhira shay'an fawqa thalathati ayyamin min yawmi dhabi, dan hadisi abin da yake nufi shine karka ajiye naman daga ran da ka yanka fiye da kwana uku. Haka kenan, in ka yanka ranar sallah, to daga washegari, washegarin washegari da kuma washegari ta uku, to shikenan, wanda ya yanka a washegarin sallah kaga shi ma sai kirka kwana uku. Haka dai, haka dai, wato daga ran da ka yanka ne zaka kirka kwana uku, ba daga farkon ranar sallah ba, in ba ranar ka yanka ba. La'anna sai ce falau akhara az-zabha ila al-yawm ath-thalith, da mutun zai jinkirta yankansa zuwa rana ta uku, lajaza lahu liddikhar, da ya halasta mushi ya ajiye nama, waqtan nahyi, iya kwanakin da aka hana, ma bainahu wa bayna thalathati ayami, tsakanin yankansa da kwana uku. Wallazina haddaduhu bis-thalath, wadanda suka ce kwana uku ne kawai yin layya, irin yadda ake a nan kasar tamu, fahimu min nahyihi an al-iddikhari fawqa thalathin, sun fahimta ne daga hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na kar a aje nama sama da kwana uku, anna awwalaha min yawmin nahari, suka fahimci cewa farkon wannan hanin shine ranar sallah. Qalu, suka ce wa ghayru ja'izin an yakuna adh-dhabhu mashru'an fi waqtin yahrumu fihi al-aql, suka ce ba zai yiwu a ce ainihin wato shi yankan mashru'an an shar'anta shi, fi waqtin, a cikin wani lokaci wanda ya haru fihi al-aql, bi halatta a ci ba. Qalu, suka ce thumma nusikha tahrimu al-aql, sannan aka share hukuncin hana ci, fa baqiya waqtu adh-dhabhi bi hali, sai hukuncin kwanakin ya tabbata. Abin da yake cewa shine suna nufin in an ce bayan kwana uku dole ka fito da shi, ko dai ka cinye ko ka sadaka da shi, to bai yiwuwa kuma a ce bayan kwana ukun nan kuma ya halasta ka yanka a rana ta hudu, sai zama ka yanka a daidai lokacin da bai halasta ka ci ba kenan, sai dai da ka yanka kai sadaka da shi. Wannan fahimta ta ba su dama, sai suka ce to daga baya kuma aka share hukuncin hana yankan a hana ci, sai aka bar hukuncin tsawon kwanakin, yanzu sai ya rage kenan, za a iya yankawa a kwanaki uku, amma za a iya ci sama da kwanaki uku. Za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci, sai Allah ya kai mu karatu na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شاهد نوغوت شوال هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي شكرا دبو لير لريهدو لتلاتين دا تقوص ديري دا تقوص غوت جولاي شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاب بقوي وننشيني كثرنا تريد أربعين daga cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad walafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya, Shaykhul Islam Sani, Allah Ubangiji ya gafarta masa. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da al'ada da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da dangantakarsa da sauran al'umma. Malamai suna jinjina ga Ibnul Qayyim duba zuwa ga cewa yayin wannan littafi yana halin tafiya a inda yaje kasar Makka don yin aikin haji daga kasar Dimashku, Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Zamu tashi inda yake cewa faslun wa minha wahmul li abi thawr annahu lamma sa'ida adzana al muadhdhin falamma faraga qama fa khataba wa hadha wahmun zahir. Yana lissafa wasu kurakurai da suka faru ga malamai a cikin ainihin wato labarin ibadar aikin haji na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Yace Abu Thawr yayi kuskure wajen inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hudubar da yayi a filin Arafa ya hawo munbari ya zauna kamar yadda limamin Juma'a yake zama, sannan sai ladan ya kira sallah. Bayan da aka gama kiran sallah sannan ya huduba. Malamin yace wannan kuskure ne a fili. Fa innal adhana innama kana ba'da al-khutba, amma abin da ya tabbata shine kiran sallan ba a yi shi ba sai bayan da aka gama huduba. Faslun wa minha wahamu marrawa annahu qaddama umma salama laylatan nahri. Hakanan wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ummu salama ta gabata ta shiga cikin garin Makka da wurwuri, ma'ana ta je ta yi ainihin jifa ta wuce ta yi ifada cikin dare a ranar 10 ga wata, to wannan ma kuskure ne. Wa amaraha an tuwafiyahu salata subhi bi Makka, cewa wai ya ce su gamu da ita a sallar asuba a ainihin Makka. Wa qad taqaddama bayani ya gabata akan wannan. Faslun wa minha wahamu man za'ama annahu akhara tawaf az-ziyarati yawm an-nahri ila al-layl. Hakanan wanda ya ruwaito cewa wai annabi alayhi salatu wassalam ya jinkirta tawafu ziyara, shine ifada kenan, ya jinkirta shi ranar sallah har zuwa dare. Wannan ma kuskure ne, ruwaito wannan haka da aka yi. Wa qad taqaddama bayanu zalika, bayani ya gabata akan wannan. Wa annal ladhi akharahu ila al-layl, kuma bayani ya gabata akan cewa abinda annabi alayhi salatu wassalam ya jinkirta zuwa dare inma huwa tawaful wada, tawafin bankwana ne. Wa mustanaddu هذا الوهم ابندا اكا دوغرا دشي اكا سامو wannan kuskuran wallahu a'lam. Anna Aisha ta qalat, shine cewa Aisha da ta fadi afada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min akhir yawmihi, tace manzon Allah yayi ifada a ƙarshen wunin sa. Kazalika qala Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi anha, haka Abdurrahman dan Qasim dan Muhammad ya ruwaito daga baban shi al-Qasim dan Muhammad daga ainihin Aisha radiyallahu anha. Fahumila anha alal ma'an, sai aka dauki ma'anar ifada, ma'anar shi ainihin tawaful ifada. Wa qila, wasu kuma suka ce akhara tawafa ziyarati ila al-layl, sai aka zo maimakon a ce afada min akhir yawmihi, sai suka juya ma'anar cewa ya jinkirta tawafin ne zuwa ƙarshen wuni. Wa minha, daga ciki ha ila yau akwai wahama wa qala, kuskuren wanda ya kuskure yace innahu afaba marratayn, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawaful ifada sau biyu, marratan bin nahari karo na farko da rana, wa marratan ma'a nisa'ihi bil layl karo na farko, na biyu kuma ya sake komawa da daddare tare da matansa ya sake yi. Wa mustanaddu هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأصحابه. وأن انتهى إلى رواية أينهم أمر عمر بن قيس لقشي عبد الرحمن بن قاسم بن محمد لقبابنشي القاسم ابن محمد لقى أينهم عائشة رضي الله عنها تتشي منزن الله صلى الله عليه وسلم ya bai wa sahabban shi izini fazarul baita yawman nahari zahiratan, suka je suka yi tawaful ifada a ranar sallah da rana tsaka. Wazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'anisa ihilal, shi ko manzon Allah ya tafi tare da matansa da dare. Wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin As-Sunan al-Kubra. Malam yace wa hadha ghalatun, akwai kuskure a cikin wannan riwaya. Was-sahihu an Aisha khilafu hadha, abin da ya tabbata daga Aisha ya saba wa wannan shine annahu afada naharan ifadatan wahida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ifada sau daya ne gel kuma da rana yayi ta. Wa hadhihi tariqatun wa khimatun jiddan, irin wannan tafarkin tafarki ne wanda yake ainihin wato busasshe kwarai. Wato da wasu suka ga wannan hadisin na Imam al-Baihaqi wanda kuma ya inganta, suka rasa yadda za su fassara shi, sai suka ce ai so biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ifada, shine malai yake cewa wannan dariƙa ce busasshiya. Wa khima, daga ainihin ardun wa khima, ma'ana allati la kala alaha, aka ce ardun wa khima, busasshiyar ƙasa tsandauri. Idan kuma daga cikin mutane ne aka ce rajulun wa khimun, to shine ar-rajulu thaqil, mutum mai nauyin jiki wanda ba shi da ainihin kazar-kazar. Ko kuma akan ce al-hawa'ul wakhimu, ita ce iska gurbatacciya, duk wani abu da wanda yake maras kyau shi yake nufi da al-wakhim. Yace to wannan hanya ce wacce take wakhima jiddan, mummunan tafarki ne na fassara hadisai. Salakaha di'afu ahli al-ilm, rauna nan malamai, malamai yan jigari-jigari sune suke daukan irin wannan salam. Al-mutamassikuna bi adhyal at-taqlid, irin malaman nan yan kalewa mazhaba masu taqalidanci. Adhyal jam'i ne na kalmar zail, wato karshen abu, akhir shay, bindi kenan ko makamancin haka, ko wutsiya. Akan ce adhyal, akan kuma ce ziyul. To adhyal at-taqlid wato wanda suke a jikin bindin, suke makalkalewa bindin taqalidanci. Wallahu a'lam. Faslun, malam yace wa minha wahmu man za'ama annahu tafa lil qudumi yawman nahari, da kuma kuskuren wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi tawaful qudumi ranar sallah, cewa a ranar yayi tawafin, thumma tafa ba'dahu liz ziyara, ya sake yin tawaful ifada. Kuma wa kad taqaddama mustanidu zalika wa butlanuhu, an gabatar da bayani akan wannan da kuma kuskuren haka. Faslun, wa minha wahmu man za'ama annahu yawma idin sa'a ma'a hadha at-tawaf, kuskuren wadanda suke ganin cewa a ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sa'ayi tare da tawaful ifada dai. Wahtadda bidhalika ala anna al-qarina yahtaju ila sa'ayi, suka gina kuma karkashin wannan hukunci cewa mai kirani sai yayi sa'ayi biyu, sa'ayin umara da sa'ayin aikin hajji. Wa qad taqaddama butlanu dhalika, an gabatar da bayani akan kuskuren wannan. Wa annahu lam yas'a illa sa'ayan wahidan, cewa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sau ɗaya manzon Allah ya yi shi a wannan aikin haji, kama qalat Aisha wa Jabirun radiyallahu anhuma. Wa minha alqawlu arrajih ala alqawli arrajih wa hum man qala innahu salla adh-dhuhra yawman nahri bi Makkah wa sahihu annahu sallaha bi Mina kama taqaddama, yace sai kuma kuskuren waɗanda a bisa zance mafi rinjaye suka karkata zuwa ga cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah azhar ne ranar sallah a Makka, yayin da yace mu kuma mun ji cewa magana mafi inganci shine yayi sallah azhar din ne a Mina, zance ya gabata game da wannan. Faslun, wa minha wahmu man za'ama annahu lam yusri fi wadi muhassir hina afada min jam'in ila Mina, sai kuskuren waɗanda suka ce da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a sa'ad da yazo wadi muhassir, wannan kwazazzabo inda Allah ya tsare giwa, suka ce manzon Allah da yazo nan bai yi gudu ba, bai yi sauri ba. Malai yace wanda ya faɗa ka shi ma ya kuskure. Wa anna zalika innama huwa fi'lul a'rabi, malaman da suka faɗa ka suka ce ai ma wannan aikin ƙauyawa ne, aiki ne na larabawan ƙauye, sune suke barin wurin a guje. Wa mustanidu hadha alwahmi qawl ibn Abbas, madogaran wannan kuskuren shine maganan Abdullahi dan Abbas da yake cewa innama kana badul ida' min qibali ahli albadiya, ya kasance farkon al'amarin al'ida' zaburar raqumi, azaburar raqumi ya tafi da gudu. To ya kasance wanda aka fara yin sanin suna yin wannan abun an yi ifada sune mutanen kauye, sune suke a wizo da raqumin su. kanu yaqifuna hafatayin nasi, sun kasance suna tsayawa ne da masu a gefe-gefen mutane, ba sa shiga cikin cincirundu, sai su dinga bin gefen hanya gefen hanya. Hatta kad allaqul qi'aba wal isiya wal ji'aba, yace har aka wayi gari, kad allaqul ji'aba. Al ji'ab jam'i ne na kalman ja'aba, wanda ita ce al kinana, kube inda ake sanya kibiyoyi, za su rataye kubansu tare da ainihin kibiyoyin shi a ciki, shine al ji'ab jam'un ja'aba. Wal isiya, da kuma su ainihin wato kibiyoyin al qi'aba, aminta ku na farko ko al qi'aba sune wato kofuna ko gora wanda suke manya manyan gorani da suke dauke da sunan ruwa. Wal isiya, da kuma ainihin wato kibaudin su. Wal ji'aba, da kube inda ake saka ko kinana wanda ake saka kibiyoyin a ciki. Fa idza afadu, suna tafa da wannan kaya nasu da zaran sun yi ifada, sun baro wato arafa. Taqa'at tilka fanafaru bin nas, idan ainihin aka samu cincurundu, suka ji sautin wasu kafafu ko dawakai suna guga juna, alamar cincurundu shikenan. Fanafaru bin nas, sai su ruga da gudu su bar mutane, sai su zaburi ababan hawan su su yi gaba. Wa qadru iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, aka ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa inna dhifari, wa inna dhifaraina qatihi la yamassu harikaha, a lokacin da ya zama wato dhifarai, dhifar shine kunnuwa, kunnuwar raqumarsa, la yamassu yana shafan alka yana shafan mene harikaha, yana shafan kafadarta, ma'ana zalla sallama yana jallin zamun kenan, kanta na yin baya baya, hakunan ta ya dinga shafan kafadarta, ya dinga shafan jikinta, yana hana ta sauri kenan. Shi manzo Allah haka ya kasance yana yi. To wanda suka ga wannan, sai suka ce shi manzo Allah bai gudu ba, kawai mutanen kauye ne suke yin gudu, wai suna yin haka dan su riga kowa zuwa ainihin wato mene su samu wurin da suke so da Muzdalifa. Wasu kuma suka ce aka ce suna yin haka ne saboda kura dake tashi kada dattiya ta bata musu jiki. Wai wa huwa yaqulu, manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nasu alaikumus sakina, ya ku mutane kunatsu. Wa fi riwayatin, a wata riwaya kuma, innal birra laysa bil ija laysa bi ijafil khayl wal ibli, lalle ba shi daga cikin kyakkyawan hali zaburan raquma da dawakai. Fa alaikum bis sakina, ina horanku da kunatsu. Fa ma ra'aituha rafi'atan yadaiha hatta ataminan, banga wannan raquma tana daga kafarta ba, shine yadaiha anan, banga tana daga kafarta tana sauri ba, har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso mina, ma'ana haka ya dinga tafiya da ita a hankali a hankali har ya iso mina. Rawahu Abu Dawud, wal Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa. Malai ci gaba da cewa, walizalika ankarahu Tawusun wa Sha'bi, qala Sha'bi حدثني أسامة بن زيد أنه أفاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. إتداك أكسام الطاووس دشيد عينين الإمام الشعبي أتكين تابعي رحمهم الله سنا إنكار وننصوري دي كما تعي دس الصرفاء أوادي محصر. شعبينا تشوى أسامة بن زيد يابان بياني تشوى أتكين حديثي تشوى شياي إفادة تارد منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقى عرفة. فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا, bai ga raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da kafa tana takawa ba, har sai da aka je ainihin jam, shine Muzdalifa din. Qala wa hadathani al-Fadl ibn Abbas annahu kana radifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jam'in, yace Fadl dan Abbas kuma ya bani labarin cewa shike mago ya a bayan raqumat ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. Falam tarfa rahilatuhu rijlaha adiyatan hatta ramal jamra, raƙuma bata samu ta daga kafa tayi sauri ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa jamra yayi jifa na farko a jamratul aqaba wa qala ata inma ahdatha hadha al isra'a haula'i al isra'a yace waɗannan ƙauyawan sune suka kirkiro sauri idan an baro arafa za a taho muzdalifa yuriduna an yafutu al gubara suna so su tsallake kura kamar yadda muka ambata a dazu wa man sha'u hadha al wahmi ishtibahu al ida'a waqt al daf'i min arafa alladhi yaf'aluhu al a'rab wa jufatu an nas bil ida'i fi wadi muhassar malam yace inda aka samu wannan kuskuren shi an samu rikicewar juna an samu kamantakekeniya da juna tsakanin abinda ƙauyawancin suke yi da su da sauran wawaye al-a'rabu ƙauyawa wa jufatin nas da mutane masu gautsan hali wanda suke kamar kace ƙauyawan birni kenan ko suna yin gudu su da zaran an baro arafa ne sai ya saje da wannan gudun da ake na iya wannan wurin sai wasu malamai kawai suka dauka wannan da ake na iya wurin shi ma yana da alaka da wanda wasu ke yowa ne bisa bata ko kuskure ko rashin sanin yadda ya kamata a yi suke yoshi daga ainihin arafa din sai suka ce duka babu kyau fa innal ida'a hunaka bid'atu yin wannan saurin daga can farko to bid'a ce lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan manzon Allah bai aikata ba bal naha anhu hasali ma manzon Allah yayi hani wal ida'u fi wadi muhassir sunnatun naqalaha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jabir wa ali ibn abi talib wal abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu shi ko wannan na wadi muhassir sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam wanda sahabi jabir dan abdullahi da sahabi ali dan abu talib da sahabi al-abbas ibn abd al-muttalib rahima radiyallahu anhum ajma'in wadannan sahabbai gaba ɗayan su surwaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa fa'alahu umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu sannan babban khalifa na musulunci Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda an tarar da shi yana aikata haka aikace wa kana ibn zubairi yudi'u ashadda al-iba haka na Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu wa an abihi ya kasance shi ma yana yin sauri sosai a wannan waje wa fa'alatu aishatu wa ghayruhum min as-sahaba haka nan Aisha ita ma ta aikata da dai sauran sahabbai wal qawlu fi hadha qawlu man athbata la qawlu man nafa anan za a dauki maganar wanda ya tabbatar ne ba ta wanda ya kore ba dan wanda ya tabbatar na gaba da wanda ya kore al-muthbitu muqaddamun ala an-nafi kamar yadda yake a cikin usul fiqhi wallahu a'lam sai malam yace faslun wa minha وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد كل ليلة من ليالي منى إلى البيت أنسى مكمن كسكري دقى طاووس دو وننسى سكتي منزن الله صلى الله عليه وسلم ياكسنتي ينا فتادة الدر كلن أقوان كم من النمو داؤكو الدر يكن فتاية في مكة يجي دوافي الأيكين الله يدعو ما ليتي ونن كسكريني بأي هكبا وقال البخاري في صحيحه الإمام البخاري أتكين الصحيح رحمه الله يتي ويذكر أن أبي حسان أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور البيت أيام منا الإمام البخاري يكون حديث معلق تعليق وانديك دعينه صيغة التمريض دقى أبو الحسين واند أبو حسان أمين واند سننشي مسلم ابن عبد الله الأعرج البصري مالمين دي كده رواية أتكين مسلم دا أبو داود دا ترمذي دا لتاف النسائي دا ابن ماجه دا كما بخاري ان تأليك ان كما يدى مغني أنا يا رسول جاري شكرا تأليه تلاتين ثقاني من الثقات دي كي وسمى لمي سنجي فيش دا رأينا خوارج الخروج على الأئمة كما يدى أينه ابن حجر يا أنبتا أتكين تقريب التهذيب da yace ainihin saduqun rumiya bi ra'ayi al-khawarij shi ko zahabi a cikin al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fil kutub as-sita yace thika a takeice amintacce ne ana karbar riwayar sa to bukhari idan ya irin wannan ta'liqin ana cewa daga kan isnadin daga nan zuwa karshe ya tabbata ne ta yu a tsakankanin nan da baya zuwa kan bukhari shine aka samu wata matsala wannan riwayar dai da kake ganinta kamar yadda zamu zo mu ji riwaya ce tabbatacciya insha Allah riwaya ce ingantacciya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fita kullun da daddare a kwanakin Mina 10 daren 11 kenan da daren 12 da daren 13 sai je Makka sai je dawafi wannan ta daga cikin sunonin da aka manta da su ba ai anan wurin shi bulu kai din shine samu wahami jama'a amma wannan suna ce tabbatacciya zamu ƙara bayani akan insha Allah bari mu karanta abin da yake fada wannan hadisi Bukhari da ya roto shi anan a ainihin wato abin nan a muallakan an samu al-Imam at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir Abu al-Qasim at-Tabarani rahimahullah ya ruwaito shi da isnadi cikakke kamar yadda ainihin yake a cikin tafin shi mai suna al-Mu'jam al-Kabir sannan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari yayi bayani akan yadda riwaya take cewa wijada ce ba ta cikin abin da yake sama amma duk da haka za a karbe ta kamar yadda Sheikh Al-Albani ya bayyana a cikin littafin As-Sahiha a cikin silsilar hadisi sahiha lambar hadisi na 804 a inda takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancin sa malam yace warawahu ibn abi arara ibn arara shine Ibrahim ibn Muhammad ibn arara wanda yana daga cikin rijalul muslim da al-Imam an-Nasa'i ya rasu a hijira shekara 231 qala yace dafa ilaina mu'adh ibn hisham kitaban kaga shine munawala kenan mu'adh dan hisham a cikin wannan isnadi ya ba mu wani littafi to ne daga cikin turqut tahammul hanyoyin karban hadisi da malamai suka yadda da su akwai malami ya karanta da dalibai shine tahdifi kenan akwai dalibi ya ja baki malami ya mishi fassara shine ainihin wato ikhbar shine zaka ga cewa akhbarana ko qara'atu ala fulani da zaka ga al-Imam Muslim na yawan fada sannan akwai mataki na ƙasa da wannan shine shi kuma wanda zai zama ainihin wato ijaza malami ya baiwa wani dalibi halastin karwaici wannan karatun saboda ya koya mishi wani bangare ya ga kamun ludayin sa sai ya ce to sauran nayi maka ijaza akwai kuma munawala shine miƙawa dinnan a baiwa mutum ko ta zo tare da an miƙa mishi kuma an gaya mai karatun ko kuma a miƙa mai kadai asalin ta a cikin sunna shine littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sayyidina Abu Bakr yace ya tafi da shi ya je ga sako a tafi Makka aje aikin haji daga baya kuma ya ƙara aikawa da wani sakon na suratul bara'a da ya ba sayyidina Ali yace gashi nan kar a bude sai an je waje kaza kaga munawala ce wannan daga nan malaman hadisi suka samo asalin munawala ina fata mun gane wannan to kuma akwai wijada wanda za a samu a cikin littafin wani ko rubutun hannunsa ko makamancin wannan ma ana karba da sharuddanta kamar yadda yake ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo akan wijada da ta faru a karken zamani da ya yaba wa mutanen da su zo karshen duniya yace su samu alqur'ani littafin Allah tsakanin bango da bango sai su karanta su yi imani da shi wannan manzo Allah yace ɗan uwan shi hadisi ya tabbata akan haka a cikin littafin sunan ta Imam Abu Dawud ina fata mun gane wannan to wannan kaga sai yace dafa ilaina mu'adhu ibn hisham kitaban qala sami'tuhu min abi wa lam yaqra'ahu yace musu naji wannan karatun daga babana bai karanta musu karatun ba qala wa kana fihi da muka bude wannan littafi da ya bamu sai muka ga an abi hassana an ibn abbas to shine bukhari ya dauko iyana domin shi bukhari littafin shi sahihi baya sanya irin waɗancan riwayoyin na wijada da munawala da makamantansu ƙarfin littafin shi da ingancin shi ya wuce saka wannan da ka sai ce wa yuzkaru an abi hassana kaga sai ya tsallake wannan magana ta ibnu abi arara da yace dafa ilaina mu'adh ibn hisham kitaban shine abin da ya tsallake yace wa yuzkaru an ibni hasan abi hassana an ibnu abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yazuru albayta kullu laylatin ma dama bi Mina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyaran Mina matukar yana ziyaran Makka matakar yana mina yakan je da dare yayi dawafi qala wama ra'aytu ahadan wa ta'ahu alayhi intaha yace amma ban ga wani da ya dace da shi akan haka ba babu wani wanda ya biyo shi akan wannan riwaya wannan riwaya haka tazo ainihin wato a cikin wannan littafi ibnu hadirin ya bada labari a cikin fathul bari cewa asram abubakar al-asram ya tambayi al-imamu ahmad cewa ka algabata malam akwai wani abu da zaka ba mu na karatu game da ainihin wannan mas'ala daga qatada sai al-imamu ahmad ya ambaci wannan hadisi yace eh ga wannan hadisi ana rubuta shi daga qatada gashi abinda ake fada har aka ce sai wani yace da imamu ahmad ko shi asram yace to akwai wani mutum yana cewa shi ya ji wannan hadisi daga mu'azu daga mu'azu dan hisham sai imamu ahmad ya inkari cewa inde sama'u ne babu wanda ya ji to an samu kuma tabbacin wannan matsala cewa wasu riwayoyin sun zo da sama' din ka karanta da littafin as-sahiha ta muhammad nasir bin albani a cikin lamba hadisi na 800 da lamba 4 dan haka ibnul qayyim ne anan yayi wahami Allah ya gafarta mishi babu shakka akan wannan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa makka diddare yaje ya dawafi ya dawo dan haka har yanzu wannan sunna ce sai dai yana daga cikin sunnoni da aka yi watsi da su a aikin haji ta yi saboda yanayin yadda ake aikin hajin da sauransu da abubuwa ire-iren waɗannan amma ko yanzu mutum ya samu hali babu shakka yana da damar ya fito ya zo makka ya dawafi ya koma ya kwana a Mina lafiya lo babu matsala insha Allah malam yace warawahu thauri fi jami'ihi an ibn tawus an abihi mursalan ga wani shahidi ga riwaya wadda ainihin thauri ya fitar a cikin jami' din sa daga ibn tawus daga baban shi mursali bai ambaci sahabin ba wa huwa wahamun al ibn qayyim yake cewa wahami ne fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarji ila makka ba'da an tafa lil ifada yace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo makka ba bayan ya tawafa lil ifada wa baqiya fi mina ila hin al wada haka ya tabbata a mina har zuwa ainihin lokacin tawafa al wada wallahu a'lam wa minha wahamu man qala innahu wada'a marratin sai kuma kuskuren wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawaful wada'i sudi wa wahamu man qala innahu ja'ala makkata da'iratan fi dukhulihi wa khurujihi da wanda kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya makka yayi mata kuri ya kewaye ta wajen shiga da fitar sa fa bata bi tuwa thumma dakhala min a'laha thumma kharaja min asfaliha ya kwana azbutuwa sannan ya shiga ta sama ya kuma fito ta ainihin hanyar kasa thumma raja ila almuhassabi sannan ya saki komawa muhassab an yamini makka ta damar makka fa kamulatid da'ira sai zam ya cike cycle din da yau garin kin fasdun wa minha wahamu man za'ama annahu taqala min almuhassabi ila dhahril aqaba kuskuren wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wadi muhassab ya tafi bayan al-aqaba fa hadhihi kulluha min al-awhami nabbahana alaiha mufassalan wa mujmalan wa billahi tawfiq yace duk waɗannan kurakurai ne waɗanda muka yi bayani akan su a dunkule da kuma dalla-dalla Allah ya samu dace to izuwa nan ibnu qayyim ya gama bayanai kenan akan aikin haji jama'a ina ji in ba na manta ba tun daga kaset na 109 har zuwa yanzu gashi kaset na 140 kaman kaset karatu 31 kenan abin da yake tayi kenan bayani akan aikin haji har wasu suna cewa yayi yawa dan ma wasu masailu din tsallake su kai aiki tunda akwai maimai da makamantan su to yanzu dai shikenan ya gama hankalinku ya kwanta ina fata mun gano wannan sai ce fasdun wa fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil hadaya wad dhahaya wal aqiqa wannan gaba kuma za ta yi bayani akan tafarki da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil hadaya game da dabbobin hadaya sune dabba da ake yankawa a makka cikin harami da sunan ibada wad dhahaya da dabbobin layya wadanda ake yankawa da babbar sallah ranar 10 ga watan Dhulhijja ga wanda ba shi a aikin haji wal aqiqa da kuma dabbar suna wadda ake yanka ma jinjiri idan haife shi bayan kwanaki 7 faranan dama guda 3 sune ainihin khulasa na yanka da ake yi na ibada ta wajibi malam yace wa hiya mukhtasatun bil azwajis samaniyatil madhkurati fi suratil an'am. Wadannan ainihin wato ibadoji Allah ya kebance su ayi amfani da dabbobin nan guda takwas, jinsin dabbobi mace da miji, mace da miji kala hudu, shi zai baka takwas kenan wadanda Allah ya ambata a cikin suratul an'ami, samaniyatu azwajin min adh-dha'ni ithnaini wa min al-ma'adh ithnaini kenan. Wato wadannan dangogi guda hudu sune kadduwa akuya kenan, ja akuya kella, da kuma tinkiya fara akuya, sai kuma raquma, sai kuma saniya. To kowace da mijinta, sai kace bunsuru kenan, da rago, da bijimi, da raqumi. Ina fata mun gane wannan. To wadannan guda takwas din da su ake yin wannan ibada. Wata dabba da ta halasta a ci ba a yin wannan ibada da ita, balantana kuma da bata halasta ba. Walam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallama wala an as-sahabati hadiyun wala udhiyatun wala aqiqatun min ghayriha. Ba a taba samun labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko daga sahabbai, ko daga wasu daga cikin mutanen farko suna yin layya ko aqiqa da wani abu da ya wannanci waɗannan takwas din ba. Yare نعم يتي وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم بأسن ونكراتو دق منزان الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي بأسن وتشريع دق صحابيك النبو هدي وتحديا ولا أضحية كوكما ليا ولا أقيقة كوكما أقيقة من غيرها. A ce an yi da wani abu da ya wannanci waɗannan takwas ɗin ba. Wa hadha ma'khudun min al-Qur'ani min majmu'i arba'i ayat. Wannan za a ɗauko shi daga al-Qur'ani ne, cewa dole sai ɗaya daga cikin takwas ɗin nan, za a ɗauko wannan karatun ne daga ainihin ayoyi guda huɗu masu zuwa. Ihdaha aya ta farko, qauluhu ta'ala, fadan Allah da ya ce uhillat lakum bahimatul an'am, an halasta muku bahimatul an'am. Bahimatul an'ami malamai suka fassara cewa al-baqar wal ibl wal ghanam. Kaga wannan ita ce aya ta farko a cikin suratul ma'ida, fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayru muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yaf'alu ma yurid. Wannan aya ta ce Allah Subhanahu wa ta'ala yana bada labari cewa ya ku wanda kuka imani, ku cika alƙawuran da kuka ɗauka wa Allah na za ku yi aikin haji, za ku bi doka Allah, an halasta muku wato dabbobin ni'ima kala huɗu ɗin nan, sai abinda za a faɗa a nan gaba illa ma yutla alaikum ghayru muhillis sayd, amma kuma kar ku kasance masu halasta farauta, wa antum hurum, asad da kuke ainihin halin harami na aikin haji. Aya ta biyu wa thaniya, qawlu ta'ala wa yadhkuru ismallahi ala fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Haga shine fakulu wa at'imul ba'is al faqir, ko fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir. Da Allah yake cewa wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi, shine farkon ayan ko, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidin falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. To wannan aya ita kuma a cikin suratul hajji tana bayani akan fadin Allah, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya mata wata ibada ta yanka wanda za a yi a wani lokaci keɓantacce, da wuri keɓantacce, da tsari sananne, kamar da ake layya da hadaya. Liyadhkuru ismallahi, za su yi wannan yankan ne don ya ba su damar ambatan sunan Allah ala ma razaqahum liyadkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami, dan su ambaci sunan Allah akan abinda Allah ya ba su arziki na dabbobin ni'ima. Sai Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahid, Allah ubangijinku Allah ne guda daya, falahu aslimu, ku mika wuya ga Allah. Wa bashiril mukhbitina, kai bisharata alkhairi ga masu bin doka Allah. To haka nan Allah ya ce wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin, su ambaci sunan Allah a wasu kwanaki sanannu, ala ma razaqahum, a bisa abinda Allah ya ainihin ba su arziki, min bahimatil an'ami. Sai Allah ya ce fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ku ci daga wannan nama na ainihin dabbobin, ku ciyar kuma da mabukata da talakawa. As-salisa, fadin Allah da Allah ya ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha, kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin. Thamaniyata azwaj, Allah ya ce wa minal an'ami, daga cikin dabbobin nan na ni'ima, hamulatan, manya manya sune raquma din da shanu kenan, wa farsha, da kuma yan kananan sune busashi tumaki da awaki. Kulu mimma razaqakumullahu, ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytani, kar ku bi tafarki matakai na shedan wajen yanka dabbobin nan saboda sihiri ko bokanci ko ainihin bautar gumaka da tsafi. Innahu lakum aduwwun mubin, shedan babban abokin gaba ne, mabayyanin abokin gaba gare ku. Samaniyata azwaj, yace wato abin nan ne tagwai tagwai ne guda guda takwas. Summa zakara, sa'annan ya ambace su, min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'dh ithnayn, kul adh-dhakarayni harrama am al-unthayni amma ishtamalat alayhi al-amsin nabiyyun bil munzuwa da karshen wadannan maganganu. Ar-rabi'a qawluhu ta'ala, ta hudu kuma shine fadan Allah da yake cewa hadiyan baligal ka'aba, hadaya ce wacce za ta kai Ka'aba tukunna kafin a yanka ta, sai ta kai Ka'aba. Hadayan baligal ka'abati, fadalla ala anna alladhi yablughu alka'abata min alhadi huwa hadhihi alazwaj athamaniyatu, sai wannan yayi nuni zuwa ga cewa abinda ke kaiwa Ka'aba shine daya daga cikin waɗannan tagwai, waɗannan ainihin jinsin dabbobi guda takwas. وهذا استنباط علي ابن ابي طالب رضي الله عنه, haka aka samu wannan fahimta daga sayyidina Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yadda, da wasu ma daga cikin sahabbai kamar Ibn Abbas, da wasu daga cikin tabi'ai kamar da zaka ga haka a cikin littafin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi da littafin Musannab na ainihin Ibn Abi Shayba, Allah ya gafarta musu gaba daya. Fa ahada rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ghanama, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi hadaya da kananan dabbobi busashe. Wa ahadal ibla, yayi hadaya da ainihin raquma. Wa ahada annisa'ihi albaqara, yayi wa matan shi hadaya ta hanyar ainihin wato shanu kenan. Wa ahada fi muqamihi wa fi umratihi wa fi hajjatihi, yayi hadaya alhalin yana zaune a gida, shine fi muqamihi, mutum yana gida zai iya bayar da kuɗi a je Makka a yanka mishi dabba da sunan hadaya ga masu zuwa aikin haji, sai ya ba su sako su yanka da nufin bautar Allah, wannan ya halasta. Wa fi umratihi, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya a halin umararsa, wannan mana daga cikin sunnonin da aka manta da su gabaki daya. Mutane suke zuwa umara kwata kwata ba sa yin hadaya, wannan ma ainihin saba wa asalin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun yi karatu akan ta a can baya. Akwai hadaya a umara, mutum zai je umara zai sai dabba yayi hadaya, ko ya tafi da ita tun daga gida, tun da a Hudaybiya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da hadayarsa, kuma umara ya tafi da bai samu shiga ba a nan Hudaybiya din ya yanka ta, sahabbai su ma suka yanka sauran hadayarsu. Wa fi hajjati, sannan annabi alaihi salatu wassalam yayi hadaya a lokacin aikin hajjinsa kamar yadda muka ji a baya. Wa kana sunnatuhu taqlidal ghanami duna ish'ariha, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kasance ne taqlidal ghanami, yana yima ainihin busashe yana sa musu igiya ne na alama, za a sa musu label, za a sa musu dan dabaibayi a kafa da zai alamta cewa wannan dabba hadaya ce, duna ish'ariha, ba tare da ya musu ish'ari ba. Ish'ari shine a saka wani abu mai dan kaifi kamar reza ko kibiya, sai a dan karci jikin tozan sai jini ya fito, sai ya mushi, sai ya zama sheda gare shi. Wannan ana yi man raquma ne dan za a zo hadaya. Duk da a mazhabin Abu Hanifa rahimahumullah huwa wa ashabuhu sun yi ainihin wato hani zuwa ga haka, suka ce wannan musulani, wato wai cin mutuncin dabba ne mai rai, suka nada kansu yan kare haƙin dabbobi, amma wannan kuskure ne jama'a, Allah ya gafarta musu. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma raquma, ana yi ma shanu alama akan cewa dabbobi ne na hadaya, sai a samu jikin doran tozon sai a dan karta jini ya fito. Don suka shiga harami, duk wanda ya gansu a haka ba zai kula su ba, za su iya yawon su iya inda suke so, sai ranar 10 ga wata sai a kama su ainihin wato yi hadaya da su. Amma kananan busashe, tumaki da awaki, su sai a daura musu wani dan label, wata ɗan igiya a kafa, ko a zamanance sai a daura wata ɗan roba ko abu makamancin haka, wanda ke dauke da wasu bayanai ko sunayensu ko lambobinsu ko sunayen masu shi, gwargwadon bukata, gwargwadon hali, dan a alamta cewa wannan nawana ne ko wannan nagari kaza ne ko wannan ga farashin shi ko wannan ga tsawon rayuwarsa ko shekarunsa. Shine Bukhari yayi babi a cikin As-Sahih shi, babu taqlidil ghanam, yana nan a cikin kitabu ainihin wato As-Sahih Bukhari. Kamar yadda na ambata, al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik Allah ya gafarta musu sun yi inkarin wannan, amma inkarin su ba shi da wani matsayi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda ai. Karanta littafin Fathul Bari شرح صحيح البخاري. وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. أدلوك تند النبي عليه الصلاة والسلام يأيك ده هدايا زوا كعبة الهالين شيبي جي أيك هجبا تباب وانا أبو واندك حرمت غريشي إدن ينا چكين حلتي معنا أي واند يتبع أيك هج أكوي أو واند سكا حرمت غريشي mu'amala da mata, musu da cire farce, da sanya turare, da aski, da kaza da kaza, da sanya kaya din kakku a lokacin kwanakin aikin hajji, duk ba zai wannan ba. To wanda yake gida idan ya aika da hadaya, wannan baya lazimta shi, zai ci gaba da duk abin da mutumin da ke cikin halacci zai yi na mu'amala da mata, ko daurar aure, ko neman aure, ko yanke farce da makamantansu. Za mu zo mu ji bayani game da mai layya wanda shi ba zai yanke farce ba, da sanya aska ya aske gashin mara ko hammata ba, da zaran an shiga goman farkon Zulhijja. Za mu zo mu ji karatu akan wannan insha Allah a gaba. Kan malam ya ci gaba da cewa kana minhu halalan, wanda da ya halasta gare shi. Wa kana idza ahadal ibla qalladaha wa ash'araha, su ko raquma ya kasance in zai hadaya da su zai sanya musu label, za a daura musu igiya, wa ash'araha kuma zai musu ish'ari, fayashuqqu safhata sanamiha al-ayman, sai a dan tsaga falalan tozon shi ta dama, yasiran dan kadan, hatta yasila damu, har jini ya dan zuba. Abinda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama, wani bai da yancin yace babu kyau, kowaye shi bai da wannan yancin. Ina fata mun gane wannan. Qala ash-Shafi'i, Shafi'i yace al-ish'aru fi safhati al-yumna, za a yi ish'arin ne ta ainihin wato bangaren jikin fuskar tozan ta dama. Wa kadhalika ash'ara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, haka manzon Allah yayi. Wa kana idza ba'atha bi hadihi amara rasulahu idza ashrafa ala atabin shay'un minhu an yanharahu, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya kasance in ya aika da dabbobin hadaya yakan baiwa dan saƙon izini da umarnin cewa idza ashrafa ala atabin, idan ya tsinkayi wani atabin ko atibin, duk ana karantawa imma bi fathil lam am bi fathi ainil kalima aw bi kasriha ala wazani fa'ala da fa'ila, a ce atabin ko atibin, wato in ya riski wani rauni ko wato abin nan gargaran mutuwa, shine al-ajazu aw al-ishrafu ala al-halaka, wanda dabba take yi saboda wahala da ta shanu doguwar tafiya, cewa in yaga wata dabba ta kusa kasawa, haka ake cewa da Hausa ko, za ta kasa to sai ya yanka ta, ba sai an kai ba, ba za a bar ta mutu ayi asara gaba daya ba, to sai a yanka ainihin wato dabba. Idza ashrafa ala aqabi shay'in minhu an yanharahu, in yaga wata daga cikin dabbobin ta nemi kasawa to sai ya yanka ta, thumma yasbagha na'alahu fi damihi, sannan sai ya sa takalminsa ya tattaka jinin, summa yaj'aluhu ala safhati, sai ya zuba jinin ya goga jinin a jikin dabbar, wala ya'kulu minhu huwa, shi kada ya ci, wala ahadun min ahli rifqatihi, kada wani kuma daga cikin mutanen da suke tare da shi su ci, summa yuqsimu lahamuhu, sannan sai ya rarraba naman, wamana'ahu min hadha al-akli saddan lidh-dhari'a, ya hana shi wannan cin ne saboda ya toshe kafar banna, fa innahu la'allahu rubbama qassara fi hifdhihi li yusharifa al-ataba, haka ce dan sako ya dinga cin ya diddabba da ta kasa, to wannan zai iya sa shedan ya riya mishi ya ki ba su kulawar kirki, wanda hakan zai sa su ta kasawa yana ta cinyewa. Sai manzo Allah ya ce idan ta kasa kada su su ci, amma su yanka su sa takalmi a taka jinin sai a goga a jikin dabba, alama an warware alƙawarin da aka dauko wa Allah game da ita kenan, sai kuma a yanka naman a raba wasu talakawa, amma ku da aka aike ku to ba za ku ci ba. Na fata mun gane wannan, ba idan manzo Allah yana zargin dan sakon shi bane, saboda ɗan sako na baya da za su biyo baya, fayanharahu, daka sai ya ainihin wato ya ta yanka su, waya akulu minhu, ya ta ci, wani ma sai ya dinga sai da naman, zai dinga yankawa ne kawai yana sayarwa. Fa idza alima annahu la ya'kulu minhu shay'an ijtahada fi hifzihi, in ya san cewa ba abin da zai ci, kokarin shi zai zama game da kiyayewa ne. Wa sharraka baina ashabi fil hadi kama taqaddama, wancan hadisin da ya bada wannan labarin al-imamu ahmad ya fitar da shi, da al-imamu muslim, da al-imamu abu daud, da al-imamu tirmidhi duka sun fitar da shi, hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi. Wa sharraka baina ashabihi fil hadi kama taqaddama al-budnatu an sab'a, manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ainihin wato sanya sahabbai sun yi tarayya akan dabbar hadaya mutum bakwai akan raquma guda daya, wal baqaratu kadhalika, mutum bakwai kuma akan saniya guda daya kamar yadda muka ji a baya. Wa abaha li sa'ikil hadi rukubahu, ya halasta ma kuma wanda yake ma'abucin hadaya cewa babu laifi ya hau, buƙatar hawa ta kama sai ya hau, bil ma'ruf, ya hau bisa tsarin tarbiya da al'ada ta gari, idza ihtaja ila ilayhi, in ya buƙaci zuwa ga hawan, hatta yaji da zaharan ghairahu, har sai ya samu wani bayan da zai hau wanda ba wannan ba. Wa qala ali radiyallahu anhu, sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa yashrabu min labaniha ma fadala an waladiha, zai sha daga nonon ma idan dan da take da shi, idan mai shayarwa ce raquma ko saniyar, idan dan marakinta ya gama sha to babu laifi, mutun shi ma yana iya sha. Haka ainihin al-imamu muslim suka ruwaito shi, da al-imamu al-bukhari ma ya ruwaito daga sahabi jabir dan abdullahi, riwayar muslim kenan, riwaya al-imamu al-bukhari daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu wa ardahu. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama nahara al-ibli qiyaman, manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance a tafarkin sa yana yanka ko yana soke raqumi ne, alhalin raqumi yana tsaye muqayyadatan, za a daure raquma ma'qulatal yusra, alankwashe kafar gaba ta hagu, sai zan raquman yana tsaye ne akan kafa uku, sai alankwashe kafar gaba sai a daure ta kafar gaba ta hagu, ala salasin, sai zama raquman yana tsaye akan kafa uku, sai a juya da wuyan ta yadda sai zama wuyan ya lankwashe. Sannan wa kana yusammillaha inda nahari, yakan ce bismillahi wajen yankawa, wa yukabbiru, yace kuma Allahu akbar, wa kana yarbahu nusukahu biyadi, yana yankawa da kan kanshi, wa rubama wakkala fi ba'dihi, wani lokaci kuma yakan bada wakilci wani ya yanka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa a daure raƙumi haka sai a juya wuyan sai ya zo sai ya caka mishi wuka ta wuya ya farke ya kabbara yace bismillahi Allahu akbar da zarar an sake shi sai ya fadi sannan manzo Allah mun ji tun a baya yana yankawa da kanshi kuma wani lokaci yakan ba da dama wani ya yanka mishi da haka layya dabban layya da hadaya da makamantansu yafi kyau mutumin da ke yin wannan ibada ta qurba shine zai yanka da kanshi sai in wani dalili ya sa ba zai iya ba kamar mata yawanci suna da tsoro ba za su iya yanka dabba ba babu laifi wani ya yanka musu ne gidansu ko ɗansu ko wani makusanci ko wani wanda ya sawwaka kamar yaro karami wanda bai kai tamyizi ba za a yi mishi layya babu laifi wani ya yanka mishi ana yi ma yara ƙanana layya Anas dan Malik radiyallahu anhu kamar yadda Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito yana yi ma ƴaƴan shi duka layya har da ƴan jinjiraye ƙanƙanana ƙanana da ƴan yaye da ƴan mutsi-mutsi da ƴan taragutsa da ƙwailaye kowa za a raba mishi ragon shi za a ce gana wane gana wance gana wance don kana da wadata duk sai kai haka dai aikin lada ne za ga waɗannan ƙanana ba za su iya yankawa da kansu ba babu laifi manyan su yanka musu ko kai ka yanka musu ko wanza a meke da suna mahaucin ya yanka duk wanda ya sawwaka ina fatan mun gane wannan to da haka babu laifi aslan mutum ya yanka da kanshi sannan kuma idan wani ne zai yanka maka ba sai ka dafa shi ba ne da yake a ce wai sai ka dafa shi shi kuma yana yankawa ba wannan wani al'ada ce kawai ta mutanen ƙasa Hausa ba ta da wani asali a cikin shari'a alhamdulillah a nan ƙasar ta zoma da an daina yin wannan da za ga har matan aure haka za su dinga dafa liman shi kuma yana yankawa saboda shashanci da halin banza Allah shi kyauta wa rubama wakkala fi ba'dihi kama amara ali radiyallahu anhu an yadhbaha ma baqiya min al-mi'a kamar yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka guda 63 ko ya ba sayyidina ali dama ya yanka sauran abin da ya saura na ainihin guda 100 wa kana idza dhabaha al-ghanama wada'a qadamahu ala sifahiha thumma samma idan ko zai yanka akuya ne ko tinkiya yakan kwantar da su ne sannan sai ya sanya kafarsa akan dokin wuyansa akan fadin wuyan wa kabbara sai ya ce bismillahi Allahu akbar wa dhabaha sannan sai ya yanka haka al-imamu ainihin al-bukhari yaftar a cikin littafinsa as-sahih a cikin kitabul adahi daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda haka al-imamu muslim shi ma ya fitar wa qala ibn sai ya ce wa qad taqaddama annahu nahara bi minan wa qala ya gabata kuma cewa annabi alayhi salatu wassalam ya yanka dabbar sa amina sannan sai ya ce inna fijaja makkata kullaha manharun dukkanin lunguna da sakon da ke cikin garin makka dukkanin su wuraren yanka ne wa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce manahirul budani bi makka wuraren yankan ainihin dabbobi a makka ne asali walakinaha nuzzihat anid dima sai dai an tsarkake makka daga jini ne shine ake fitowa bayan gari ana yi kar a bata garin makka da jini wa mina min makka kuma dama in ka yanka a mina ma kamar ka yanka a makka ne daga sai aka wayi gari an fi yin yankan a makka kamar a yanzu ma kam ba za ka taba ganin yadda ake yanka a makka ba a cikin garin makka babu yadda za ka gani kamar yadda malam muhammad ibn salih al-usaymin yake faɗi da kansa a cikin littafin ainihin wato sharhin da ya ma iktida usat al-mustaqim da ma cikin littafin asharhul mumti ala zadil mustaqim yace su ba su taba ganin da ake yanka ragon layyan liman ya yanka ragon layya a tinin idi ba yace su ba su taba ganin wannan yace amma ya ji labarin a wasu kasashen ana yi saboda masallatun su marbles ne ko ina da tiles an riga an gama gyara su an yi silisili da su a cikin ka'aba suke sallar idi da sauransu duk da ba shi ne asalin sunna ba to kamata ya yi a sallar idi da an yi sallah babbar sallah a zo da ragon liman a yanka shi a wajen kowa ya gani ko su ba sa yin wannan saboda yanayin masallacin kaga ba zai a shigo da ragon layya na liman cikin wannan masallaci a ce a yanka shi a wajen ba da haka babu wanda zai gani za a tafi ne can wani gidan yanka irin na turawa a can wajen gari a je a yanka sai dai kawai liman ya bada izini cewa to kowa na iya yankawa shine malami irin muhammad ibn salih al-usaymin rahimahullah yace bai taba ganin wannan sunnan ba yace amma ya ji labarin a wasu kasashe ana yi yace sunna ce a ci gaba da yi ko ina akwai falalar da Allah yake musu yanzu kaga duk waɗannan manyan malaman da kake ji babu mai mata biyu a cikin su su Usaymin su Albani su Bin Baz da makamantansu ba sa yin mata biyu
haka Usaimin yake cewa ya ji labarin ashe ana yin aure har yanzu fiye da daya a wasu garuruwan dalibai suna ba shi labari sun san suna ne amma bai yiwuwa al'adar kasarsu bai yiwuwa matan ba za su taɓa yadda ba kaga dai manyan malamai duk duniya ba a da kamar su a wannan karnin Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa ولكنها نزهت عن الدماء ومن مكة وكان ابن عباس ينحر بمكة اما شي ابن عباس دين يا كسانتي yana yanka a cikin garin Makka wa abaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama li ummatihi an ya'kulu min hadayahum wa dhahayahum wa yatazawwadu minha annabi alayhi salatu wasalam ya halastawa al ummasa su ci daga naman hadayarsu su kuma ci daga naman layyarsu wa yatazawwadu minha kuma su taskace su aje abinda za su yi amfani da shi a nan gaba guziri kenan wana hahum marratan an yadakhiru minha ba'da salasi wata rana ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hanawa a wani lokaci na musamman ya hana a aje naman layya da naman hadaya fiye da kwanaki uku lidafatin daffat alaihim zaka al'ama minan nasi saboda wani cincirin da baki da yazo cincirin da mutane baki da suka cika garin a wannan shekara fa habba an yuwsi'u alai sai annabi alayhi salatu wasalam ya soya ga cewa an yalwata kowa ya samu ba a yanzu akwai wannan ainihin fiqh shine a sa'ad da ya zama akwai yunwa da talauci da bukata to ba daidai bane ka yanka dabban layya ka taskace yayin da kuma duk mutane ba su samu ba dan illar ta dawo kenan kamar irin wannan shekarun da muke rayuwa sai ka ga layi guda wajen gida 20 bai fi gida uku aka yi layya ba sauran kuma duk sai dai su yi zuru kawai ba su da shi to masu wannan layyar ba daidai bane kawai sai dai a dinga jin kanshi yana tashi sai su ci su samma mutane kasu taskace saboda an samu irin wacce illa لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكمتي أنا جد يا وترد إلا أن سام إلا أسامه حكمتي إن إلا تتاجي أترى حكمتي نفتح من غانا ونا كمان مرة لا في أن يدبا يا أزم إذا يوريك سيكوما كان أزم دعك أسند أيك دوراتا كواي ليا كوا سي أجناش سند بقى دوراتا ونسند كدرس كليا كوا باكي سنتك غري كتلا كوا كوا إنغودن هجرة سيكوا يفتو دناش يباسو to matsalar shine a yanzu babu wani hukumar musulunci da za ta fito ta ce to wannan lokacin muna cikin bukata jama'a kada wanda ya taskace nama ba wanda ya sai wannan in ma yi zai ji radin da za mu shi duk wanda ya fito wannan magana zai sha mamaki mutane ba za su ji ba amma dai ya kamata mutane alamu sawal afrad siwa kansu fada su bi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan akwai mabukata kewaye da kai to ba daidai bane ka yanka dabban layya ka buka soye ta ko a madambin nama ko a saka a friza yanda yan boko suke yi kai ka zo ka runguma hannu kai fuska ba daidai bane sai a gasa a dafa a babbaka a soya a tarba mutane ladan zai karu insha Allah ina fata mun gane wannan to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ba da dama zamu zo mu ji hadisi daga sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yace da na hana ku aje naman layya fiye da kwanaki uku yanzu kuna yi ajewa na hana ku ziyarar kabari yanzu kuna iya ziyarar kabari na hana ku kaza yanzu kuna iya hadisi ne a cikin sahih muslim tabbataccen hadisi insha Allah wannan ita ma har ila yau riwaya ce a cikin sahih muslim tabbatacciya game da wannan labarin cewa a wata shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle kowa ya fito da naman layyan shi bayan kwanaki uku ya rabar da shi ko ya ci wa zakara abu dauda min hadisi jubair ibn nufair an thawbana قال دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثوبان wannan bararran bawa na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yayi layya sa'annan yace da ni ya thuban aslih lana lahma hadhihi sha ya kai thuban ka gyara mana naman wannan akuya qala fama ziltu ut'imuhu minha hatta qadima almadinata ban gushe ba ina ta bashi wannan nama shi manzon Allah yake ci har aka zo Madina a zahiri abin ya faru ne a hanya wata tafiya so manzon Allah baya fasa layya a halin tafiya ko a halin gida yana yin layya wannan riwaya ce tabbatacce